To ma sauraron mu sashin Hausa na muryar Amurka kuke sauraro ko kuma kuka kamo kan mitoci 24.41 da kuma 60 haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com Sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirmu na daren Alhamis 11 ga watan Fabrairu za ku ji cewa matasan Kamaru na son abin da ya wuce jawaban goyen baya kawai daga manya
alal misali a basu kamar kudi a basu taki na gona da sauransu abinda ba a yi ne kwata kwata
to ko me yasa shugaba Isuhu Muhammadu ke son saki zama shugaban jamhuriyar Niger
bayan mun yi shekara biyar muna aiki muna da abin gaya ba mutane domin an yi jan aiki an yi aikin a zo a gani
dan adawa na da ja kamar yadda kuka sani kuma kotun kolin Najeriya ta baiwa gwamna Darius Ishaku na jam'iyyar PDP nasara kan wannan zamu so ku kira lambobin mu ku bayyana ra'ayoyinku kamar kullun lambar da za ku kira ita ce 2025 2055 2655 akwai mu kuma tafar da labaran wasanni idan an samu yanzu kan gyara zama ku sha labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Kasar Brazil ta kulla wata rajejeniya tsakaninta da wata jami'ar kasar Amurka domin samar da rigakafin cutar Zika cikin watanni 12. Yau Alhamis wani taron manema labarai ministan lafiya na kasar Brazil Marcelo Castro ya ce kasar za ta kashe kudi dalar Amurka miliyan 1.9 a cikin wannan hudar da za ta yi ko kuma ta shirya tsakanin jami'ar Evaristo Chagas ta kasar Brazil da jami'ar Texas ta Amurka cikin shekaru 5 masu zuwa. Castro ya kara da cewa har ila yau ma'aikatar lafiya ta kasar ta cimma yarjejeniya tsakaninta da hukumar hana yaduwar cututtuka ta Amurka da babban kamfanin hada magunguna na GSK duk don samar da maganin wannan cutar ta Zika. A wani zaman taron yan majalisar dattawa da aka gudanar yau Alhamis akan cutar ta Zika, shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka ta Amurka Thomas Friedman ya ce samar da rigakafin cutar cikin gaggawa na da matukar muhimmanci.
Kasar Rasha na bada shawarar a tsagaita wuta a Siriya, amma jami'an diplomasiyyar kasashen Turai na shakkun wannan shawarar, abinda suka ce wata dabara ce kawai ta kawo jinkiri don Rasha ta sami damar ci gaba da kai zafafan harhari a ta sama a garin Aleppo na Siriya. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce sun gabatar da abin da ya kira taka maimun shawarwari kan yadda za a cima wannan burin. Ya ce za mu jira mu ji martanin Amurka kafin mu je ga kungiyar kasashen da lamarin ya shafa, inji Mr. Lavrov yayin da yake magana a birnin Munich yau Alhamis, inda kuma ya gana da takwaransa na Amurka John Kerry. Rahotanni daga kafafen yaɗa labarai na kasashen yammacin Turai sun ce Rashar na neman a fara tsagaita wutar ne ranar 1 ga watan Mayu, wanda zuwa lokacin nan an makara wajen hana shiga mummunan yanayin rayuwa a birnin Aleppo, babban birni na biyu daga cikin manyan biranen kasar Siriya wanda ke iyaka da Turkiya.
Sauran mako daya ya rige a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a kasar Uganda, wato ranar 18 ga watan Fabrairu nan kenan. Kuma dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta Forum for Democratic Change, Kizza Besigye, wanda ke da magoya baya da yawa a wajen kamfe da gangamin zabe, ya ce yana fargabar ba masu kada kuri'a cin hanci shine babban kalubalen da zai iya samu. Besigye ya kara da shugaba Museveni da a zabuka uku da aka yi a baya a shekarar 2001 da shekarar 2006 da kuma shekarar 2011. A farkon makon nan ne mai magana da yawun gwamnatin Uganda Ofwono Opono ya ce jam'iyyar NRM za ta kara da jam'iyyar Besigye Bravado ranar 18 ga watan Fabrairun nan. Labarin kenan kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Koriya ta Arewa ta ce shawarar Koriya ta Kudu ta dakatar da ayyukan wata cibiya da kasashen biyu ke cin moriyarta na iya janyo yaki. Wani kwamitin Koriya ta Arewa ne ya fitar da wannan kashedin a wata sanarwa ta yau dinnan Alhamis. Martani na farko da kasar ta maida akan shawarar Seoul ta dakatar da ayyuka a masana'antar Kyusong mai tazarar kilomita 10 daga kan iyaka. Da safiyar yau ma'aikatan Koriya ta Kudu suka fara kwashi kayayyaki daga masana'antar kafin ma a yi wannan sanarwar. Koriya ta Arewa ta umarci ma'aikatan Koriya ta Kudu da su bar maharabar ginin don kasar za ta kwashe dukkanin kayayyakin da aka bari, kuma ta ce za ta kafa dokar ba shiga ba fita sai jami'an tsaro kuran a gurin. Bayan haka ta ce za ta katse duk hanyoyin sadarwa har da ma na rundunar soji tsakaninta da Seoul, ciki har da layin wayar gaggawa da ke kan iyaka da kuma ake amfani da shi a Pyongyang. Koriya ta Kudu ta faɗi cewa ta dakatar da kowane irin al'amari a masana'antar Kyusong ne don dakile Pyongyang wajen cin moriyar masana'antar ballantana ma ta iya samun kuɗin ci gaba da ƙera nukiliya da sauran makamai. Koriya ta Arewa ta cilla wata ruka mai nisan zango ranar Lahadi, abinda ta bayyana akan wata na'ura ko kuma ta bayyana ta da cewa wata na'ura ce ta makala don gwaji kawai ba don kawo tashin hankali ba. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, dazanan shugaba Paul Biya na kasar Kamaru ya yi jawabi ga matasan kasar kan ranar su ta matasa wacce ita ce a yau dinnan. Awwal Garba gare ka.
Shugaba Biya ya yi wa matasa jawabi ta kafafen watsa labarai. Ana shugaban kasar ya ce,
"A l'occasion de la celebration de la fête nationale de la jeunesse."
Ya'yan uwa na maza da mata 'yan kasar Jamhuriyar Kamaru, zan yi amfani da wannan dama na bikin ranar matasa a kasar mu. Karo na 50 kuma kun san duk wani lamarin kasar mu ya rataye ne ku ci kam akan matasa. Kusan yanzu haka rabin ƙarni kenan da muke gudanar da wannan bikin. Ina so in jinjina wa matasan mu wajen dogaro da kai da suka yi, wajen ganin kowa ya cimma burinsa na rayuwarsa. Dama na sha fada muku, kar ku sake ku ce sai dai gwamnati ta yi muku komai, kuma kuna iya samarwa kawun ku aikin yi. Noma da ƙasa mai cike da arziki, za mu yi ƙoƙari matuƙa gaya domin ganin cewa mun cimma buri na sanya ƙasarmu a kan turba domin gobe kowa zai alfahari da ita. Shugaba Biya cikin jawabinsa ya sake jan hankalin matasa. Ya ba da gudunmawa ga baki ɗaya wa matasan domin ci gaban harkokinsu na aikin noma da kuma noman zamani na miliyar 2 na sefa kudin Jamhuriyar Kamaru. Kuma yace yanzu kun san muna fama da yaki da 'yan ta'addan Boko Haram a can arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru. Yace yana yabawa matasan arewacin kasar wajen jajircewa da suka yi, musamman ma wajen kare kan iyakokinmu. Suma matasa zaratan sojojinmu, muna jinjina musu wajen irin namijin kokari da suke yi na kare kasarmu da ma kare dukiyoyinmu. Ga hirin da muka yi da shugaban matasa na arewacin kasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Tunana Musa Useni, kamar da ka faɗa, ni ne shugaban matasa na arewacin Kamaru. Wato wannan magana akwai la'akari da yawa game da abin da ya faɗa. Gaskiya ne ƙasa ba ta samun ci gaba sai an yi harka na kamar noma da sauransu. To amma inda shugaban ƙasa ya manta, domin matasa su koma ƙauyuka wajen yin aiki, ya kamata a tallafa musu da dama da yawa. Alal misali a ba su kamar kuɗi, a ba su taki na gona da sauransu, abin da ba a yi ne kwata-kwata.
Amma Awwal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To, a gaida Awwal, sai kuma kasar Nijar, inda shugaba Isuhu Muhammadu ya bayyana dalilansa na son sake tsayawa takarar shugaban kasa, inda ya gaya wa wakilinmu Haruna Mamman cewa,
"Bayan abin nan na yi mulki shekara 5 gashi Allah ya sa mun dawo fagen siyasa, mun dawo fagen zaɓe, kuma 21 ga wannan fata za a yi zaɓe na shugaban ƙasa da zaɓe na diftoci. Ina gani ko yau sai a ce bayan mun yi shekara 5 muna aiki, muna da abin gaya ba mutane, domin an yi ja aiki, an yi aikin a zo a gani a cikin kasar din tamu duka alƙawla da an ɗauka yau da shekara biyar an cika su ka duba ka gani mun na ɗauki alƙawlin tabbatar da kwanciyar hankali a cikin kasar mu ta Nijar ko da yake akwai kasashen makwabtan mu da suka fuskanci ta'addanci kamar kasar Libya kamar kasar Mali kamar kasar Nigeria alhamdulillah ka gani Nijar ta zama kasa kamar da tsibiri na zaman lahiya a cikin wannan yanki na kasashen Afrika ka gani kenan wannan alƙawli na zaman lahiya mun cika shi bayan shi mun dauki alƙawli na gyaran ƙasa na hanyoyin mota na ba garuruwa lantarki na jirgin ƙasa duk waɗannan alƙawla mun cika haka kuma mun dauki alƙawlin ci da Niger akwai tsari na Niger su ci da Niger wannan shi ma alhamdulillah an cika domin shekara biyar ba a samu yunwa ba a cikin ƙasar mu ta Niger mun dauki alƙawli kuma na taimaka makaranta shi ma wannan alƙawli an cika alƙawli na tattalin lafiyar jama'a shi ma an cika alƙawli na ba jama'a ruwan sha shi ma an cika haka kuma dangance da ayyukan yi musamman wajen matasa shi ma wannan alƙawli an cika
ranka dade a tsawon shekaru da dama muna biye da kai a birane da ƙauyuka musamman a birnin Kwanne inda ko wani lokaci kake ba mu dama mu yi maka ɗan tambayoyi ka ce mana dalilin shigar ka siyasa shi ne gibin da aka samu na rashin adalci tsakanin ƴan ƙasa musamman a shekarar da ka samu baccalaureate maimakon a kai ga kasashen waje sai aka kai diyan masu hannu da shi ne a tsawon shekarun nan biyar da kai kana mulki kana ganin kamar ka daidaita wannan gibi da akwai a can baya
kwarar ku ka san wannan aiki ne na yau da gobe amma in an ka dubi sakamakon aikin da an kai shekaru biyar da suka wuce wajen kokowa da cin hanci wajen kokowa domin girka gaskiya a cikin kasar mu sai a ce alhamdulillah domin ka sani kowace shekara akwai wata kungiya da aka ce ma transparency wadda ke hudowa jerin kasashen duniya wajen abin nan kokowa da cin hanci da rashawa kasar Niger da ita ce ta 134 yanzu ko Niger tana ta 101 cikin kasa wajen 200
to a gaida Haruna kamar yadda kuka sani yau kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin cewa gwamna Darius Ishaku na jam'iyyar PDP ya tabbata kan haka ne na tuntubi wani lauya kuma mai sharhi kan al'amarin yau da kullun mai suna barista Bello Tukur dake garin Kaduna Najeriya don yi mana fashin bakin wannan al'amarin sai ya fara da cewa
in ka lura farko dai yau aka yanke shari'a amma an yanke shari'a ne kotun koli ta ce za ta ba da cikakkun dalilai abinda ya sa ta yanke hukuncin a cikin ranar 22 ga wannan watan amma a takaice dai shi kotu ta ce ita 'yar takarar gwamna ta jam'iyyar APC wato ministan mata na gwamnatin tarayya yanzu Hajiya Aisha Jumai Alhassan ba ta da hurumin ta yi kalubalen abinda jam'iyyar PDP ko ta tsaye da takara ko ba ta tsaye da takara ba don saboda ita ba 'yar wancan jam'iyya ba ce shi ne dai abinda kotun koli a takaice ta yi amma sauran cikakkun bayanai za ta bayyana daga baya.
Shin wannan matsayin ana iya yin tsokaci game da wannan shari'a a dokance?
Ka san shari'a in ka duba wato wannan ba shi ne na farko ba wato in ka lura da abinda shari'ar kotun koli ta yanke a kes ɗin gwamnan Benue wato Orton da kuma kes ɗin gwamnan jihar Zamfara inda suka ce maganan ɗaya da ɗan takara magana ne na cikin jam'iyya ba magana ba ne na wadda wani wanda ba yana cikin wancan jam'iyya ba ko bai yi takara cikin wancan jam'iyya ba zai yi kalubale a kai to nake jin idan kotun koli ta bayyana dalilan ba zai wuce yanda ta yanke wa'ancan hujjoji na wancan shari'u guda biyu wanda na faɗa ba wanda duka kuma a wannan shekarar ne aka yi su shi wannan in ka lura kotun farko wato kotu na farko ita tribunal abinda ta yanke ta ce shi gwamnan jihar Taraba wato Ishaku Darius ba a tsaida shi ba don haka bai kamata ma a ce ya yi takara ba don haka sai aka ɗauki ita Hajiya Jummai wadda ta zo ita na biyu sai aka ce ita ce za ta ma a ce tunda wanda ya takara jam'iyyar PDP bai kamata ya takara ba aka soke na shi sai aka ce to ita ce tunda ita ta zo ta biyu a yawan kuri'a sai aka ce ita ce gwamna to ka san sai kotun ɗaukaka ƙara wato court of appeal wanda muke kira court of appeal suka warware hukuncin wancan kotu na farko to ba ta yarda ba ta sake ɗaukaka ƙara ita zuwa kotun koli. To a kotun koli ne kotun koli yau ta yanke hukunci akan maganan shin maganan dan takara na jam'iyya wani wanda ba dan jam'iyya ba zai iya kalubalantar maganan koko ba zai iya kalubalantar ba.
To barista, ya kake kallon abun ta fuskar zamantakewa?
To alhamdulillah ba abinda mutum zai fata shine dai mutane su karbi yanda abun tun da ka san tsarin mulkin Najeriya ya ce kotun koli ita ce kotun karshe a
alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da takara da ta yi
wannan haka yake. To kan wannan batu na shari'ar da aka yanke game da gwamnan jihar Taraba, muke so ku kira lambar mu ku bayyana ra'ayinku. Amma kamun nan ga fa Sahabo.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kawarin fara daga Katsina garin gwamnati wake kallai.
To Ibrahim Alaramma ne riga cikin Kaduna.
To takwara muna jinka.
Yawa, to gaskiya mun yi mamaki da jin wannan hukunci da aka yanke, na ganin cewa shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nuna cewa babban garin shari'a har yanzu su ne suke kawo karnaki koko su suke kawo abubuwan da bai kamata ba. To fatan mu dai waɗannan alƙalai su san cewa ba canjin nan ake nema, kuma su ne fa mataki na ƙarshe. Idan har gaskiya ta bayyana ƙarara, kada a sa sarrai, kada a sa ai wane nawa ne ko kowa da nake so ai adalci ga baki da
ba
aka ce an yi adalci an kuma yi hukunci akai, ko da baka san me ya faru ba kai da kanka zaka ji ta natsa irin hukuncin da aka yi.
Malam takwarana, ka san akwai bambanci tsakanin bangaren zartaswa da bangaren shari'a. Shugaban kasa bai da ikon yin tasiri kan wannan shari'a. Shari'a tsarin su daban, tsarin zartaswa daban. Saboda haka mun gode sosai da wannan shawara taka.
Kotun farko fa ita ce wanda aka kawo mata shedu kuru-kuru suka gani, amma ita wacce.
To mun gode da wannan shawara taka. Bari mu kada Gombe wake kallai. To da alamar dai layin Gombe ya katse. To kamar yadda muka ce, so muke mu ji ra'ayinku game da wannan shari'a da aka yanke a jihar Taraba. Inda wake kallai to shi ma layinsa ya katse. To kamar yadda nace, so muke mu ji ra'ayinku game da wannan shari'a da kotun kolin Najeriya ta yanke cewa gwamnan Taraba dan jam'iyyar PDP ya ci gaba da kasancewa a matsayinsa na gwamna sakamakon hukuncin da koko a nazarin wake kallai sakamakon nazarin.
Hello.
To muna jin ka.
Yawa, Salihu Jibir ne daga Bojude.
To Malam Salihu, ci gaba, muna jin ra'ayinka.
To wannan ni ra'ayina a wannan al'amari, tunda dai shari'a an yi shi har haka, to kawai shikenan a rungumi kaddara, Allah ya nuna mana na gaba. Shine ni shawara na.
To mun gode da shawarar ka. Bari mu kada jihar da abun ya faru, wato Taraba.
To madalla, na gode.
To malam na Taraba, gare ka, muna jin ka.
Buhari.
To malam Buhari, yi magana.
Yawa, ni kuma ba haka Buhari nan kawai ya sauka mu sake zabe wani mu kam gaskiya.
To malam na Taraba, magana ka tana da ƙarfi, me yasa ka ce haka? To wataƙila sai mun sake waiwaiwa gare ka, layin ka ma ya katse, wataƙila layin bai gama yadda da bayanin naka ba. To kamar yadda muka ce, so muke mu ji ra'ayinku game da. To bari mu je mu jihar Jigawa, wake kallai.
To
Assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
Lalle ka zaburo da bayani, muna jin ka.
A hakikanin gaskiya Kalmasi na zaburo domin ina so in bayyana ra'ayina a wato a bisa wannan hukunci da aka yi. To gaskiyar magana dama mu ba mu yi mamaki ba, amma dai abin da muke bukata tunda shi mai girma General Muhammad Buhari in ka kula mutum ne mai kokarin yin adalci, ba domin komai na ce haka ba, akwai zaɓe wanda ya gabata a baya kuma Abdulha dukkanin misali baya sa baki yana kyale shari'a tana yin aiki a kanta, in har idan hakan ya an bincika an tabbatar ita waccan jam'iyya ta ci, to eh kamar yadda yake mai adalci muna bukatar ya adalci ya bar musu kasu, amma idan har hukuma har su alƙalai sun san ba a yi adalci ba kuma aka bincika, to na san ya kamata a ce a yi kokari a yi adalci, saboda haka mu ba ma bukatar a ce an danne wa wani haƙƙinsa, kowa a bi masa haƙƙinsa, saboda haka ina godiya.
To lalle mun gode ka zaburo da adalci, wake kan layi kuma.
Ban tawakkali daga karamar hukumar Ibbi jihar Taraba.
To muna sauraron ka.
Kai wannan hukunci da aka yi gaskiya ko gangane bai mana dadi ba, ai mana adalci ba.
Me yasa?
Rashin adalcin da aka yi mana ko shi ne gaskiyan bayani. In dai kuri'a shi ne ke kai mutum guri, wannan mata kuri'a ya kai ta. Amma an zo an yi mana dodori da an kafa kotu adalci, an yi wannan ai wannan abu ya faru ba a sa ido ba a bayani ba a komai, an ja yanke hukunci iya sorai. Wannan abu ai ba daidai bane.
To amma ka ji bayanin da shi lauya yayi
shugaban kasa ido shugaba Buhari mara kamar zai wani abu akai tunda shi ya amince shi ne gaskiya ne.
To mun gode da shawarar da ka bayar da kuma ra'ayin da ka bayar. To wake kan layi kuma.
Umar Garba.
To Haji Umar muna jin ka.
Yawa wato Umar Garba tsamaye ka magana san kai.
To muna jin ka na tsamaye.
Yawa game da magana wanga al'amari da Allah aiko. Ina nika ba da hankuri gare shi. Domin Hajiya Aisha ta hari gaba ta bar mu Allah lurar ga. Saboda haka Allah ya yarda. Mai hankuri yana tare da Allah insha Allah.
To Haji Umar mun gode da shawarar ka ta tawakkali. To kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da wannan shari'a da aka yanke a yau din nan kotun kolin Najeriya ta yanke game da batun gwamnan jihar Taraba, inda ta ce gwamna Darius Ishaku ya ci gaba da kasancewa bisa gadon mulki sakamakon nazarin da ta yi na al'amarin. Don haka muna son mu ji ra'ayinku musamman ganin cewa wannan abu na da tarihi, kasancewa saura kaɗan mace ta farko gwamna ta fito a arewacin Najeriya ba ma kudancin ƙasar ba. Wake kan layi? To da alamar layin ka ya katse. To kamar yadda muka ce, to ka yi magana malam, muna jin ka.
To na ce ba?
Ka gabatar da kanka.
To ni ne Muhammad Ibrahim daga Maiduguri.
To malam Muhammad muna jin ka.
Ni gaskiya wannan mulkin mu na shugaba Buhari wannan gaskiya abun da dai mu da muka zata da abun da yanzu mun zo mun gani daban.
Kamar ya?
Yadda mu muka ɗauke shi uba ne, uba ne kuma yana kwatanta gaskiya sosai a cikin wannan lamarin, amma kuma da cewa ana kusan wata takwas muna shiga na tara, har yanzu dai mu dai ba mu gabu a kasa ba.
To da alamar ka shiga wani maudu'in kuma na daban, mun gode da wannan bayani naka wanda shi ma akwai masu ra'ayi daban-daban akai. Waye ke kan layi kuma?
Hello?
Muna jin ka. Daga Maiduguri.
Daga Maiduguri.
To muna jin ka.
Gaskiya nawa ra'ayin akan wannan yanke hukunci da kotun koli ta yi. ya kamata ta dinga dubawa kafin ko ta bincika. Daga daga wannan kotun ba wani kotun da za a jefa. To in ba sun yi tsakani da Allah ba, kaza sai su kawo rikici tsakanin al'umma su hasada abin da ba shi ne ba.
To mun gode da shawararka, da shawarar da kowannen kuma ya bayar. Ku kasance da mu a maudu'i na gaba. Mun gode.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan har muna son cin nasara a yaƙi da ta'addanci da kauda ƙungiyoyin ta'addanci, tilas ƙasashen duniya su yi aiki tare domin magance wannan jafa'i na ta'addanci. Alal misali, ƙungiyar ISIS a fiye da shekaru biyu da ta gabata sun yi amfani da yanar gizo wajen ɗaukar mayaƙa 'yan ƙasashen waje da kuma gurɓatawa wasu da dama tunaninsu domin amincewa da manufofin ƙungiyar ta ISIS. Farfagandan 'yan ISIS ya gurɓatawa ƙananan ƙungiyoyi da wasu mutane da dama zukatansu ta inda suke ƙaddamar da hare-hare a wurare daban-daban a duniya. Wakilin Amurka mai kula da ta'addanci Tina Kaidonov ta ce Amurka da wasu ƙasashen duniya fiye da 60 sun ƙaddamar da hare-haren jiragen sama kusan 10,000 akan 'yan ISIS. Wannan hare-hare sun lalata makamai, tankunan ajiye mai da sansanin horas da mayaƙansu da kuma daƙile hanyoyin samun kuɗaɗensu. Wakilin ta Amurka ta ce an kwato kashi 25 cikin 100 na yawan filayen da 'yan ƙungiyar ta ISIS suka mamaye a Siriya da Iraki. A yanzu haka ƙungiyar ta ISIS ta rasa kashi 40 na yawan filayen da ta riƙe a shekarar 2014. Amurka ta ce ya zama wajibi a daƙile duk kota kafan samun kuɗaɗen ƙungiyar ta ISIS da lalata hanyoyin da suke aikewa da saƙonni da kuma tsugunar da waɗanda aka ceto daga hannun na 'yan ƙungiyar ISIS. Ƙasashen duniya da dama na ƙoƙarin daƙile duk kota kafa domin hana 'yan ƙungiyar ta ISIS yin kutse da nufin gurɓata tunanin mutane domin shigar da su ƙungiyar ta su. Ƙasashen duniya suna musayan bayanai da niyyar hana mutane faɗawa tarkon 'yan ƙungiyar ta ISIS. Wakilar ta Amurka ta ce ƙalubalen da muke fuskanta yana ƙara ƙamari, inda yake haɓaka cikin ƙiftawa da bismillah. Saboda haka muna buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi da abokan huɗanmu a ko'ina a faɗin duniya a kasance a sahun gaba wajen wannan gagarumin yaƙi da ta'addanci. Sharhin muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kawo mu ga shiri na gaba, wato labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Ƙasar Brazil ta kulla wata yarjejeniya tsakaninta da wata jami'ar ƙasar Amurka domin samar da rigakafin cutar Zika a cikin watanni 12. Yau Alhamis, wani taron manema labarai, ministan lafiya na ƙasar Brazil, Marcelo Castro, ya ce ƙasar za ta kashe kuɗi dalar Amurka miliyan 1,900 a cikin wannan hudar da za ta shirya, kuma da ta shirya tsakanin jami'ar Evarando Chagas da ƙasar Brazil da jami'ar Texas ta Amurka cikin shekaru 5 masu zuwa. Ƙasar Rasha na ba da shawarar tsagaita wuta a Siriya, amma jami'an diplomasiyyar ƙasashen Turai na shakkun wannan shawarar, abinda suka ce wata dabara ce kawai ta jawo jinkiri domin Rasha ta ci gaba da kai zafafan hare-hare ta sama a kan garin Aleppo. Ministan harkokin wajen Rasha, Sergey Lavrov, ya ce sun gabatar da wannan kira ne takamaimai domin shawarwari akan yadda za a cimma wannan burin.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Jarmai da ya taya ni gabatarwa, da wanda ya haɗa mana sautin Daniel Brown da injiniyan mu na yanzu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.